sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 1 ga watan Yunin 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da aka kammala zaben fidda gwani a Najeriya, wakilan kungiyoyin jam'iyyar APC a jihar Sokoto sun gabatar da korafi kan rashin yi musu adalci a yayin zaben. Sai dai jam'iyyar ta ce an gudanar da zaɓuɓɓukan bisa tsarin doka. Za kuma ku ji cewa mataimakin shugaban sabuwar jami'a ta Maiduguri mallakar jihar ya ja hankalin dalibai dangane da shiga ayyukan daba da kungiyar asiri a jami'ar. Muna kuma dauke da rahoto na musamman. Baya ga haka kuma muna tafi da shirin wasanni. To amma kafin nan ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Talata cewa ya yanke shawaran aikewa ƙasar Ukraine ingantattun na'urorin roka da albarusai a wani bangare na kokarin da Amurka ke yi ta taimakawa Ukraine a yaki da mamayar Russia a cikin watanni hudu. Biden ya rubuta wani sakon ra'ayi a jaridar New York Times cewa Amurka ta taimakawa Ukraine da makamai da albarusai don karfafa matsayinta a fagen daga da ma bangaren tattaunawar zaman lafiya da Russia. Tashin hankalin da ba gaira ba dalili, harin bam a asibitocin haihuwa da cibiyoyin al'adu da tilastawa miliyoyin mutane gudun hijira ya sa yakin Ukraine ya zama babban batu da rashin imani, inji Biden. Matakin aikewa da ƙarin sabbin makamai ya biyo bayan ɗari-ɗari da gwamnatin Biden ɗin ta yi a baya. Biden da kansa ya faɗa a ranar Litinin cewa Amurka ba za ta aika da rokoki da za iya jefa su har cikin ƙasar Rasha ba. Matsalar kayan masarufi da yakin Ukraine ya haddasa ka iya yin sauki a cewar babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres wanda yake magana a yau Laraba. Ya ce ba a riga dai an kai ga samun wata nasara ba kuma tana iya ɗaukar ɗan lokaci. Yakin ya kawo mummunan cikas da fitar da hatsi da takin zamani daga inda ake gwamza yakin. Rasha da Ukraine su ne ke samar da kashi uku na alkama a faɗin duniya, yayin da Rasha ce babbar mai samar da taki a duniya. Ina ganin ana samun nasara amma dai da sauraron aka ba, akwai manyan abubuwa kuma ganin komai ya cuɗanya da juna sai ya bar tattaunawar ma ta zama babba. Guterres yana faɗa a wani taron manema labarai da Prime Minister Sweden Magdalena Andersson. A farkon wannan shekara Guterres ya je Moscow da Kyiv a yunkurin tabbatar da ganin an soma aika kayayyaki daga kasashen biyu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba, sojojin kasar Myanmar da suka yi juyin mulki a bara suna zargin 'yan adawa da kai mummunan harin ta'addanci na wani harin bam da aka kai a wani wurin tsayawar bus da safiyar yau Laraba a garin Yangon. Mambobin gwamnatin gudun hijiran sun musanta zargin kana suka dora laifin akan sojojin. Fashewar ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutum guda tare da jikata wasu da dama. Hotuna da bidiyo da aka dauka sun nuna jini na zuba a jikin mutane da harin ya shafa da suke kwance a gefen hanya. An kai wani mummunan hari na biyu a ranar Talata a wani ofishin ilimi a gabashin Myanmar. Kasar Myanmar dai ta kasance mai fama da tashin hankali tun bayan juyin mulki da sojojin suka yi a watan Fabrairun shekarar 2021 wanda ya haifar da zanga-zanga a faɗin ƙasar tare da murƙushe masu zanga-zanga da dakarun gwamnati suke yi. An bayar da rahoton kashe mutane 1,400 tun daga lokacin. Mazauna birni mafi girma na ƙasar China da ke kuma zama cibiyar hada-hadar kuɗi Shanghai sun fito daga wata mummunar dokar ƙulle ta COVID-19 a yau Laraba. Lamarin da ya tilasta su zama a cikin gidajensu na tsawon watanni biyu. Yawancin mazauna birnin na ƙasar China da yawansu ya kai miliyan 25 sun cika cikin motocin bas da jiragen ƙasa a ranar farko ta gudanar da ayyuka yayin da suke komawa a ofisoshi ko kuma suke tururuwa zuwa shaguna a karon farko tun lokacin da aka sanya dokar hana fita a farkon watan Afrilu, inda wasu suke sauri ko tafiya zuwa kuma suna shan iska mai daɗi. Amma birni mafi girma na ƙasar China har yanzu yana cikin tsauraran matakan hana zirga-zirga tare da bi a hankali wurin sake buɗe manyan kantuna da sauran shagogi da kashi da ba zai wuce 75 cikin 100 ba, yayin da ake ci gaba da rufe gidajen sinima da wuraren motsa jiki.
Shanghai ta sanya dokar kulle ne don shawo kan barkewar sabbin jerin COVID-19 da galibi nau'in Omicron mai saurin yaduwa ke haifar da su. Dokar hana fitan ta haifar da koke-koke game da karancin abinci da magunguna da kuma wata zanga-zangar da ba a saba ganin irin ta ba a cikin jama'a wanda aka dauka a farfan bidiyo da ke nuna mazauna birnin suna ihu tare da bude tagogin gidajen su wanda a cikin sauri ya yadu ta kafafin sada zumunta. A ƙarshe, an rantsar da adadin mata mafi yawa a tarihi a yau Laraba a sabuwar gwamnatin ƙasar Australia mai aƙidar matsakaicin ra'ayi. A cikin mata goma da aka ba su manyan mukamai a majalisar ministocin sabon Prime Minister Anthony Albanese, akwai Penny Wong, tsohuwar lauya da za ta rike mukamin ministan harkokin kasashen waje, da Annie Ali da ke zama ministan matasa kuma musulma ta farko da ta zama minista a ƙasar Australia. Akwai kuma Linda Bane, mace ta farko 'yar asalin ƙasar da ta rike mukamin ministan harkokin 'yan asalin ƙasa. Wani abin tarihi kuma shine Eid Husik ya karu da Ali suka zama musulmai na farko da za su yi aiki a ma'aikatun tarayyar Australia, wanda Prime Minister Albanese ya nada shi a matsayin ministan masana'antu da kimiyya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muke da su. A Najeriya, korafe-korafe bayan zaɓuka abu ne da ya zama ruwan dare kuma yake ci gaba da wanzuwa duk da ilolin da hakan ke haifarwa ga jam'iyyun siyasa da ma tsarin demokradiyya. Hakan ne ke faruwa a jihar Sokoto, inda wakilan kungiyoyin jam'iyyar APC a jihar Sokoto suka gabatar da korafi kan rashin yi musu adalci a yayin zaɓe. Sai dai jam'iyyar ta ce an gudanar da zaɓukan bisa tsarin doka. Ga wakilinmu Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
Zaɓuɓɓuka a ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya sau da yawa sukan ci karo da ƙorafe-ƙorafe bayan zaɓe, musamman daga waɗanda ba su samu galaba ba a zaɓukan, kama daga zaɓukan shugabannin jam'iyyu ko na fitar da 'yan takara kuma manyan zaɓuka, kamar wannan ƙorafi da wakilan ƙungiyoyin jam'iyyar APC suka gabatar a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya bayan zaɓen fitar da 'yan takarar gwamna.
A yi zaɓe na gaskiya, saboda shi mulkin demokradiyya mulki ne wanda jama'a suke zaɓen wanda suke so, kuma wannan da suke so ya yi musu aiki. Ba ai mulki ne na mutum guda ya zaɓen ma jama'a wanda yake so ba. Za mu ce wanga ba wai zaɓen share fage ba ne, wannan ma fim aka yi. Muna kira da uwar jam'iyya don Allah su zo a yi zaɓen gaskiya domin ci gaban fatinmu a jihar Sokoto.
Wasu lokuta ma tun kafin gudanar da zaɓukan, wasu sukan gabatar da ƙorafi, musamman idan suna hangen ba za a yi musu daidai ba ko kuma suna ganin za su sha ƙasa a zaɓen, kamar wannan da wasu daga cikin masu neman takarar gwamna a jam'iyyar APC suka gabatar kafin zaɓen fitar da ɗan takarar gwamna a Sokoto.
Duk abin da ya sa kotu ta taɓa abin da aka yi bayan an yi shi, wanda a lokacin da ta taɓa shi bai gyaruwa, to yana kamata wajen jam'iyya ta kula da wannan saboda a kare martabar jam'iyya da kuma makoman a magoya baya da kuma abubuwan nasarori da ke gaba ga jam'iyya.
Ita kuma jam'iyyar bayanin da ta fitar bayan kammala zaɓuɓɓukan ya nuna cewa an gudanar da zaɓuɓɓuka cikin tsari bisa doka. Masana sun bayyana cewa waɗannan matsalolin suna da illoli domin sukan kawo rauni ga tsarin demokuraɗiyya. Farfesa Tanko Yahaya Baba na sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto ya ce abin da ke sa ana kwan gaba kwan baya a harkar zaɓuka a Najeriya shine raunin da ake samu wajen hukunta waɗanda suka saba dokokin zaɓe.
Na farko dai abin da ya kamata a bi a tabbatar da dokokin nan an gyara dokoki, kuma dokokin sun zama ƙararraba su da wani babu wani abu wanda ke na duhun kai ga doka. Na biyu shine a tabbatar da cewa hukumomi ko kuma shugabannin da ke da alhakin gudanar da waɗannan ko ta yadda waɗannan doka ko gudanar da su an tanatar da doka ta musamman wanda za ta hukunta mutanen da suka saba wannan dokar. Akwai kuma dokar da ta tanadar da yadda za a gudanar da jam'iyyar. To kamata ya yi a ce idan an saba wa'innan dokoki, aka je kotu aka tabbatar da an saba wa'innan dokoki, to mutanen da suka saba wa'innan dokoki ya kamata a hukunta su.
Ƙungiyoyin fafutuka su ma suna da gudunmuwar da ya kamata su bayar wajen daidaita al'amura a tsarin zaɓuka.
Bakam da yawa jam'iyya za ta isa ƙa'ida cewa duk wanda ya ɗauki ƙara ya kai ya kai jam'iyyar shikara to ya rasa an kore shi daga jam'iyya to idan akwai wannan tsoro da fargaba ga yayin jam'iyyar to akwai kungiyoyi masu zaman kansu wanda a kowace irin zabubuka ake gudanarwa suna sa ido kan yadda ake gudanar da zabubukan nan idan sun tattara bayanai na abubuwan da suka shafi laifuka da aka aikata wajen gudanar da zabubuka to suna da hurumi su kai kotu kuma su nemi kotu da hukunci
sai dai wata matsala da ke tattare da kungiyoyin na fafutuka ita ce akasarin su sun fada hannun yan siyasa sai yadda suke son yi da su abin da yasa tasirin su ya raunana su kuma korafe suka yawaita Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida Muhammad Nasir Mataimakin shugaban sabuwar jami'a ta Maiduguri da ke jihar Borno Najeriya wacce mallakar jiha ce ya ja hankalin dalibai dangane da shiga ayyukan daba da kungiyar asiri a jami'ar yayin taron rantsar da sabbin dalibai da za su fara karatu a jami'ar daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya hada mana
Mataimakin shugaban jami'ar Maiduguri mallakar gwamnatin jiha Professor Umar Kyari Sandabe yace ba za su amince da dukkan dalibi ko daliban da su shiga aikin dabbanci ba ko kuma kungiyar asiri da zumunta ta hankali a cikin dalibai Mataimakin shugaban jami'ar ya bayyana hakan ne yayin da yake rantsar da wasu dalibai fiye da 2000 da za su soma karatu a wannan jami'a an dai bude wannan jami'a ne mallakar gwamnatin jiha duk da irin kalubalen tsaro da ake fuskanta da kuma niyyar bukatar harkokin ilimi a wannan shiya da aka ce tana koma baya Mataimakin shugaban jami'an Professor Umar Kyari Sandabe na cewa
if you can remember or recall during a couple of months ago even students in secondary school attempted slaughtering one of their colleagues
yace idan za ku iya tunawa a watannin baya da suka gabata akwai wani dalibi a makarantar secondary da ya kokarin yanka wani dalibi dan uwansa wannan aikin daba ne dan haka ba za mu amince da wannan ba ga kowane dalibi ko daliba a wannan jami'a mataimakin shugaban makarantar Professor Kyari Sandabe na kuma tambaye shi bayan kammala wannan taro wanda ya mun karin haske ga mai irin matakan da za su dauka kamar haka
yara su kai kasan za su je yau shiga jami'a za su zo su gani suna da wani freedom da dashi ba su da shi in sun zo abinda da bai yi ba za ka ga sun taru akwai miyagun kwari da yara suke sha da kuma iri gangsterism abinda ake cewa mutane su taru yara kawai za ka ga sun sa kamar anko sun yi wani abu za ka ga su fadace zai zo a tsakanin su iri wannan gangsterism to mu a wannan makarantar da dai ana ce cultism amma yanzu sun tashi daga cultism din an shiga gangsterism to mu shi yasa muka jawo hankalin su a nan makarantar mun sa musu ido ba za mu yarda wannan abu ya faru ba a game da haka akwai abubuwa da yawa da muka aza a kasa a makarantar don mu tabbatar da cewa wayannan abubuwan ba su faru ba shi yasa ba zai wuce kuma to mako uku mako hudu ko kuma kwatale muka gayyato mutanen NDLEA da kuma DPO na police
shi ko engineer Muhammad Abiu Director ne a fannin gine-gine na wannan jami'a ga kuma abin da ke cewa game da irin matakin da suka dauka na magance matsalar tsaro a wannan makaranta
mun tare da kuma another 16 units of two bedroom semi detached bungalows su wannan muke sojojin mu da suke kula da gurin kamun mu shigo suke occupying wannan su amma muna da niyyar mun gina musu sabon guri da ake ce ma life camp dan ba mu san sojoji su rika zama da yara a cikin makaranta don gudun kar su zo wani lalace shi ga tsakanin su da yara to zamu maida su wannan gurin bayan makaranta ba ta cikin campus sana bayan makaranta so duk wani abin da zai faru daga can za su shigo su yi aikin su lokacin da wanda bai cikin aiki yana office ya je ya shiga ɗakin su cikin kwana to wannan kuma mun gama aikin yanzu any moment za su fita su koma gurin so wannan guda 16 sabbin sai university renovation din ta sai a ba sauran malamai to wannan guda 20 ne ke faɗa da kan riga an ba wa staff na makaranta sun riga sun yi mubinin yanzu haka suna ciki da iyalan su a cikin guda 10 bungalon kuma mutum guda 6 sun shiga ko sura hudu da muka yi zabi mamaliya a binnin academic staff
an da rantsar da dalibai fiye da 2400 a wannan jarhiriyar jami'a da aka fata shekaru uku da suka gabata Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to yanzu kuma ga Hassan Tambuwal da rahoto na musamman
sana'ar ginin rijiya sana'a ce da wasu ke ganin tana da kasada sosai duk da haka wasu an arewacin Najeriya suna dogaro gare ta kaso kam don neman biyan bukatunsu na tattauna da wasu masu sana'ar ginin rijiya a Ibadan a game da yadda aikin ke tafiya
Salu Usama mai neman namaji me yasa aka kiran ka mai neman namaji abin da yasa muna yin shi akan wasa ne aikin rijiya aikin ka ne
eh aiki na ne sosai
ka dade kana aikin rijiya
na jima
zai kai shekara 40 ina gina rijiya. Nawa ka fara gina rijiya farko idan zaka iya tunawa?
Ina tuna naira 5 na fara gina rijiya tana nan sasa har yanzu kuma da ruwanta. Nan sasa Ibadan garin Malam Haruna Mai Yasin na sasa. Angoshi ce wurin har yanzu rijiyar tana nan gurin.
Naira 5 ka gina
naira 5 har ga ruwa.
Kana ita na shekara da ka gina wannan rijiya?
Lalle lokacin da ni gina rijiyar nan tun 1985.
Watan 1985.
Haka ne, haka ne.
To yanzu nawa kuke gina rijiya?
Ah yanzu ya danganta daga wuri. Ya aka ce mu gina rijiya sai mun zo mun duba guri. Dan muka ga misali yanda yake za mu yi janga. Wani kuma yana cewa a yi mishi rula guda, a yi ka'idan kudin sa. Wani yana gina 15, wani yana gina 1000. To sai mu zo mu fara.
Kamar rula guda mu kamo hannu,
kanon kamo hannu ne. Ana yin shi 1500 wani lokaci ana yin shi 1000. To sai mu fara. Duk lokacin da mun ka samu ruwa sai a sa teburu a guda.
Da yake ka dade kana wannan aiki na rijiya, ko ka taɓa koya ma wasu wannan aiki na gina rijiya?
Eh lalle waɗanda ni koya ma aikin rijiya ni ba ma ya kirge su.
Ba mu kaɗan daga cikin sunayen su?
Yawwa, na dai koya ma shi kana Ibrahim gaya nan tsaye ma. To sai Abdullahi, sai Yusuf, sai Ya'u.
Wannan aiki na rijiya yana bai ma bukata?
A ba kaɗan ba, dan dai na samu rufi asiri a cikin aikin rijiya.
Faɗa ma masu saurare irin abubuwan da kai cikin wannan aiki na gina rijiya.
Aikin rijiya na dai gina gida insha Allah, kuma cikin shi nake yanzu.
A nan Ibadan ko kuwa can Arewa?
A nan Ibadan, a nan Ibadan. Kuma ina da mata biyu da yaya, kuma duk suna nan Ibadan insha Allah.
Idan ka shiga rijiya kana duba sama?
Eh ina kalla sama sosai kuwa.
To idan ka duba sama yaya kake ji?
Ba na jin komai, yanda nake a waje haka nake ji a cikin rijiya.
Ko ka taba shiga wata rijiya wadda ta baka tsoro?
Ban taba shiga ba, amma na taba shiga rijiyar da take da zafi. Sai ni fito waje ni kan dubarun da nake yi na koma. Sai Allah ya bani iko kuma sai na aikace ta.
Idan ana magana gina rijiya a tsakanin arewacin Najeriya da nan kudu maso yammacin Najeriya, ina aka fi saurin kai ga ruwa a wajen gina rijiya?
A halin gaskiya nan yafi sauri. Da akwai wurin da za mu yi gaba bi ma mu samu ruwa ana. Kamar misalin kafa 12 kenan ana samun ruwa.
To a arewacin Najeriya ba?
A arewacin Najeriya akwai wurin da za a yi gaba 50 ma kamin a samu ruwa.
Cikin ƴaƴanka akwai wanda ka koya ma wannan aiki na gina rijiya?
Cikin ƴaƴana ba wanda ya koyi wannan aikin, domin sun ce ni kaina in ritaya ni ce musu a ni a halin gaskiya na ɗauke shi aikin hannu.
To me yasa baka son ƴaƴanka su gaje ka ga wannan aiki na gina rijiya?
Eh abin da yasa kuma dan sun zabi makaranta. Makaranta shi yasa ba su koyi wannan aikin ba.
Wannan aiki na gina rijiya yana da matsaloli?
Matsalolin shi suna da yawa.
Faɗa ma masu saurare kaɗan daga cikin matsalolin wannan aiki.
Na farko an ka fara shi. In dai kana so ka ci gaba da shi, to in ka samu ruwa da wuri shine bai da matsala. Amma in ka kama gina ka ce ma duci ƙasa shine matsala.
To mutane na karin magana cewa ci gaban mai gina rijiya. Me ka fahimta game da wannan kalami?
Ci gaban mai gina rijiya in ta yi nisa ka samu ruwa shikenan ka ci gaba.
To amma wasu na ganin cewa kamar tabarbarewa wasu abubuwa ne ake nufi da ci gaban mai gina rijiya.
Wannan karin magana ne irin na Bahaushe.
Ibrahim,
wane gari ka fara aikin gina rijiya?
A gaskiya a nan Ibadan na fara aikin rijiya, saboda a can Arewa ban yi aikin.
Me baka sha'awar shiga aikin gina rijiya?
Abin da ya bani sha'awar aikin shiga rijiya, na dai zo wajen shi baban Sadiya, sai ni ishe shina wannan aiki. Ni ma a hankali a hankali a lokacin muna sai da ma a rake, sai ni ga sha'awar shiga, ina zuwa kaɗan kaɗan har ya kasance ni ga dai abun shina yi, sai ni ci gaba dai tare da shi. Shine mai gidana wanda yake shi ya koya min aikin rijiya, kuma alhamdulillah yanzu insha Allah bani da wata matsala inda rijiya ta, duk matsalar take ciki bakin gwargwado insha Allah ina fahimtar wani abu.
Kamar kwana nawa kake yi idan kana gina rijiya ka kai ga ruwa?
Akwai wadda tana gaba 8, kaga kafa 40 kenan. Za a kai kamar kwana 5 kafin mu hada ta, ko kwana 6 har ringgit din ta wanda za mu sa. Amma in an same ta da tauri kuma zai huce ka, za ta kai kamar kwana 10.
Kamar wace irin kasa ce aka fi kai ga ruwa idan ana gina rijiya?
To akwai kasa wadda take mai yagi, kamar irin bakin yagin nan wanda yake shi gaskiya ana daɗa ba kai ga ruwa. Akwai mai laushi wadda yake kamar dusa-dusa. To mai dusa-dusan nan ta fi saukin kai ga ruwa da sauri-sauri insha Allah.
Ka taɓa aikin gina rijiya a wani gari ko wata jiha banda nan Ibadan a jihar Oyo?
Gaskiya ban taɓa yi ba. Ban taɓa gina rijiya ba, radda Allah ya yi ne in ba nan Ibadan ba.
Na Ibrahim ne ma.
Kai ma aikin ka gina rijiya?
Aiki na gina rijiya.
Yaya aikin gina rijiya ke tafiya a nan birnin Ibadan?
To aikin gina rijiya yana tafiya a hankali a hankali na Ibadan.
Ana iya cewa komai yana tafiya daidai kamar yadda ake bukata?
Gaskiya abubuwa ana tattaɓa bakin gwargwado, gwargwadon hali babu matsala.
wannan aikin rijiya dama shine aikin ka ko ko ka taba yin wata sana'a?
Ina taba sana'a gaskiya, na taba zauna a Dekota ina kasuwar albasa, yakin kuma na taba zama Lagos ina tura baro ina kiri haka.
To me yasa ka koma mu aikin ginar rijiya?
Aikin ginar rijiya abun da yasa ni cikin na dawo nan dai Simon da ina noma gona nan na kankana haka. To daga cikin haka sai ya zauna wani lokaci kasan aikin kankana dan wata biyu ne. To sai ya zauna aikin kankana ya kare sai ni dan kama biya yaya na yana aikin rijiya sai ni dan kama biya ta haka ni ma ina dan yi shi san je shiga na ciki.
A cikin rijiyoyin da ka gina ka taba shiga wata rijiya ka iske masharuwa ko wani maciji haka?
Ban taba shiga rijiya ni cimma masharuwa ba. Mun taba zuwa mu cimma maciji da ni da abokin aiki na.
To ya kuka yi da wannan maciji?
Za mu zura da mu je da ice ciki haka sai mu buge shi shikenan sai a haddace shi.
Ibrahim Yakubu aiki na ginar rijiya.
Kana jin dadin wannan aiki na ginar rijiya?
Gaskiya alhamdulillah.
To me yasa kake jin dadin wannan aikin?
Saboda sana'a ce ta hannu wadda yake koda baka samu ba yanzu in an jima kadan zaka samu, wata rana ka samu kadan, wata rana kuma ka samu da yawa. Kaga alhamdulillah.
Ka taba yin wani abu a cikin wannan sana'a da ba zaka iya mantawa ba na alheri?
Gaskiya alhamdulillah. Tunda ciki nake biya ma yara na makaranta, in lallura sunan ta ciki nake, in wata lallura ta tashi alhamdulillah ciki nake.
Ka taba gina wata rijiya wadda take aikin ya baka wahala ka dade ba kai ga ruwa ba?
Rijiyar da aka taba ginawa da ni ita ce wadda kina wadda ta kai kafa 60 shine kawai wadda take tafi nisa wadda aka taba aiki da ni kuma an samu kaman kwana 13.
A ina koke gina wannan rijiya?
A nan ma ne.
Me zaka ce ga wannan aiki na gina rijiya?
To gaskiya sai mu ce alhamdulillah tunda mutum ya samu na biyan bukatun shi.
Bashi kuke gina rijiya ko kudi hannu?
Idan har ga haka gina rijiya ya kasance bashi, to sai dai in ka hadu da wanda shike baya da adalci. Shi gaskiya ba gina gina rijiya ba shi gaskiya sai kudi hannu.
Umar, me yasa na aka kai ma
aikin rijiya?
Wane gari ka fara wannan gina rijiya?
A nan Ibadan.
Me yasa ka shiga aikin gina rijiya?
To sana'an mutane ya hanga kawai mun tona wurin nema mu samu neman abin da zamu ci mu ci da iyalan mu.
Cikin yan uwanka akwai mai gina rijiya?
A'a, ni dai na gaskiya.
Kai ka koya ma wani?
Eh, gurgudan hali gaskiya na koya ma wani. Dan akwai yaro da kwanan ga muka zuwa da shi ya fara iya ko shi.
Bayan wannan yaro da kuke zuwa da shi ko akwai wani wanda ka taba koya ma a can baya?
A'a, babu wani da koya ma gaskiya shi dai na.
Ka dauke wani lokaci kana wannan aiki na gina rijiya?
Gaskiya na kai kusan shekara 8.
To bayan nan birnin Ibadan ka taba zuwa wata jiha irin Lagos, Ogun, Ondo ko a ce arewacin Najeriya ka gina rijiya?
A'a, baki na dai na sai can arewa da mun zo can gidan mu na gidan rijiya guda. Baki rijiyar ne sana yana kenan.
To ya kace ji idan ka tuna cewa kai aikin ka gina rijiya?
To gaskiya aiki ne mai ma'ana saboda duk abin da an gace maka kana samu daga gare shi kenan, kaga babu abin da za ka yi kace baka yayi. Wasu zuwa ita ake amma dai mu kuma ga da ya zama samu musu shi an neman mu shi muka samu ci da iyalan mu da uwayen mu, kaga kenan shi muke yi.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla daga rahoto na musamman kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Dan wasa ne kawai daga cikin ɗan wasan 33 da aka gayyata don buga wasanni da za su yi da Madagascar da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya a Ghana sun ka bayyana. Dan wasan gaba na House of Oak da na Lafayette Bayani wadda ke da kwallaye 10 a gasar ligin ɗin ƙasar da kuma Augustin Okra wadda ya yi fice a ƙungiyar Bichon United daga kwallaye 13 da ya zira a raga. A cewar Ado ya daɗe yana kallon gasar ligin ɗin Ghana kuma waɗannan ɗan wasa sun burge shi ainihin don haka ya gayyace su kuma ya yadda zai yi amfani da su. Na jima ina kallon wasannin su. Ɗan wasan biyu da aka kira sun burge na ainihin yana da mahimmanci mu ga suna rayuwa a cikin horo sosai kuma a ƙarshe za su yi abin da ake buƙatar su yi, inji Ado yayin wani taron manema labarai kafin wasan ranar Talata. Shigar da waka so a cikin ɗan wasa 33 da za su fafata a gasar neman tikitin shiga gasar cin kofin Afirka na shekara 2023 da kuma gasar ƙasashe
wasu hudu da za a yi a Japan ya baiwa ƴan Ghana mamakin gaske ganin cewar dan wasan fiye da watanni 6 bai yi wasa ba a watan Satumba shekara ta 2021 dan wasan mai shekaru 31 yayi wasan sa na ƙarshe lokacin da ya taka rawar gani a wasan da Ghana ta yi nasara akan Afrika ta Kudu a wasan neman gurbin shiga gasaccin kofin duniya sai dai Ado ya kare dan wasan yana mai cewa waka su gogaggen dan wasa ne wanda yake nuna kansa a duk lokaci da aka kira shi Ado ya ambaci wasan da aka yi da Afrika ta Kudu inda waka su yayi fice duda cewa lafiyar jikinsa bai cika ba mun sami gogaggun ɗan wasa da sun ka nuna cewa suna da inganci ta yayya kuka ga kokartawar waka so lokacin da muka duke Afrika ta Kudu da ci daya mai ban haushi inji Ado mai tsaron gida Brahma ya kasance mai tsaron ragar Ghana lamba na daya a gasaccin kofin nahiyar Afrika na shekara ta 2015 da 2017 sai dai bai buga wa Ghana wasa ba a tsawon shekaru 5 da suka wuce kan wasan mai shekaru 34 yayi imani cewa ya isa ya zama mai tsaron gida na farko na Black Stars amma da gangan ana hana shi shiga kungiyar ta Black Stars duk da cewar ya fi sauran masu tsaron gidan tare da girmamawa ga sauran masu tsaron gidan su da kansu sun san cewa idan ba nuna bambanci ake yi a cikin GFA ba a yanzu ya kamata in zama mai tsaron gida lamba na 1 ga Black Stars saboda duk sun san na fi su 100% ya faɗi haka ne a lokacin da yake zantawa da wakilin kafa FM ta shafin Twitter mun yi wa kanmu gaskiya a nan idan ana maganar Black Stars ko kadan ba a yin abin da ya dace da yawa a wasu lokuta hukumomi ba su yin abin da ya dace kuma a koyaushe suna son dan wasa ya yi kuskure domin su yi amfani da wannan kuskuren su yi waje da shi inji Brahma Radwan Allah Muktara ba sashin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana
da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice
Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Talata cewa ya yanke shawaran aikewa ƙasar Ukraine ingantattun na'urorin roka da albarusai a wani bangare na kokarin da Amurka ke yi ta taimaka wa Ukraine a yaki da mamayar Russia a cikin watanni hudu Biden ya rubuta wani sakon ra'ayi a jaridar New York Times cewa Amurka ta taimaka wa Ukraine da makamai da albarusai don karfafa matsayinta a fagen daga da ma bangaren tattaunawar zaman lafiya da Russia. Tashin hankalin da ba gaira ba dalili harin bam a asibitocin haihuwa da cibiyoyin al'adu da tilastawa miliyoyin mutane gudun hijira ya sa yakin Ukraine ya zama babban batu da rashin imani inji Biden. Matsalar kayan masarufi da yakin Ukraine ya haddasa ka iya yin sauki a cewar babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres wanda yake magana a yau Laraba. Ya ce ba a riga dai an kai ga samun wata nasara ba kuma tana iya daukar dan lokaci. Yakin ya kawo mummunan cikas ga fitar da hatsi da takin zamani daga inda ake gwamza yakin. Russia da Ukraine su ne ke samar da kashi uku na alkama a fadin duniya yayin da Russia ce babbar mai samar da taki a duniya. A ƙarshe a yau Laraba sojojin kasar Myanmar da suka yi juyin mulki a bara suna zargin ƴan adawa da kai mummunan harin ta'addanci na wani harin bam da aka kai a wani wurin tsayawar bus da safiyar yau Laraba a garin Yangon. Mambobin gwamnatin gudun hijiran sun musanta zargin kana suka dora laifin akan sojojin. Fashewar ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutum guda tare da jikata wasu da dama. Hotuna da bidiyo da aka dauka sun nuna jini na zuba a jikin mutane da harin ya shafa da suke kwance a gefen hanya. An kai wani mummunan hari na biyu a ranar Talata a wani ofishin ilimi a gabashin Myanmar. Kasar Myanmar dai ta kasance mai fama da tashin hankali tun bayan juyin mulki da sojojin suka yi a watan Fabrairun shekarar 2021 wanda ya haifar da zanga-zanga a fadin kasar tare da murkushe masu zanga-zanga da dakarun gwamnati suke yi. An bayar da rahoton kashe mutane 1,400 tun daga lokacin.
Shin masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki daya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa da injiniyan mu na yanzu Sidra da kuma mai bada wanda ta bamu Julie L. Gresham, ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku mu kwana lafiya. Bissalam.